نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدة قوات رمضان هجرة دبو ديادة تريه da 42 wanda yazo 18 ga watan hudu 2020 zamu ci gaba da inda muka tsaya da Allah subhanahu wataala a aya ta 144 suratul baqara na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
الله سبحانه وتعالى أتكن ودنن آيوي da alaramma ya karanto mana ana bayani ne akan canjin alƙibla kamar yadda muka yi bayani cewa an samu kai a hali guda uku ko hali guda hudu bayan Allah subhanahu wataala ya umarci da ai sallah ita kuma sallah tana buƙatan alƙibla idan za a yi sallar ina za a kalla gabas ko yamma kudu ko arewa sama ko ƙasa menene alƙibla sallar saboda haka sai Allah subhanahu wataala a matakin farko lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana maka yana kallon ka'aba ne bayan yayo hijira kuma sai aka umarce shi ya kalli baitul maqdis akwai hikima cikin waɗannan guda biyun al-masjidul aqsa shine masallaci na biyu bayan masallacin ka'aba an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama wani masallaci aka fara ginawa sai yace masallacin ka'aba daga shi sai wani masallaci sai yace sai masallacin al-aqsa nawa ne tsakanin su na shekaru sai yace shekara 40 amma wane ne ya gina masallacin al-aqsa wa ya fara assasa shi wannan ba faɗa hadisi ingantacce ba da ko suke zaton annabi ishaqa ne da ƴaƴansa kamar yadda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da ɗansa annabi isma'il su ne suka gina masallacin ka'aba haka ake tsammanin annabi ishaqa da shi da ƴaƴansa su suka gina ko suka fara gina masallacin al-aqsa daga baya annabi suleiman alaihi salatu wassalam an ce shi ma yazo ya ƙara gina shi har ya zuwa lokacin da muke yanzu waɗannan masallatai masu daraja guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallama zai je karbo sallah ba daga makka aka wuce tsaye zuwa sama ba sai da aka biya ta masallacin al-aqsa Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa linuriyahu min ayatina akwai hikima da Allah ta'ala ya tsara wacce take an dauki annabi sallallahu alaihi wasallama za a je sama a karbo sallah amma ba a wuce kai tsaye ba sai da akai isra akai mi'raj isra shine tafiya daga masallacin wato mai alfarma masallacin makka zuwa masallacin al-aqsa daga al-aqsa kuma zuwa sama shine mi'raj wannan ya nuna alaƙan masallatan guda biyu da darajar da suke da ita to sai Allah subhanahu wataala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama dama domin yana kiran bangarori ne guda biyu zuwa ga musulunci akwai bangaren ahlul kitab wanda suka hada yahudu da nasara asalin su suna da addini gurbata addinin akai daga baya akwai yahudu suna jingina kansu ga attaura attaura kuma ta annabi Musa ce shi Allah ya saukarwa alaihi salatu wassalam nasara suna jingina kansu ga annabi Isa shine mai injila wacce Allah subhanahu wataala ya saukan masa su kuma mutanen makka quraishawa suna jingina kansu ga annabi Ibrahim dan kowa cikin larabawa yana so a ce nasabarsa ta tike zuwa ga adnana daga adnana kuma zuwa kan annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu to wannan yasa kowa yake son Annabi sallallahu alaihi wasallama ya muwafaka da shi. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake kallon Ka'aba yake sallah, su ma Qurayshawa suna bautar gumaka amma kuma suna kallon Ka'aba. A lokacin da yake kallon Ka'aban nan akwai gumaka 360 a cikin Ka'abar. Kuma haka yake kallanta yake sallah. Saboda ba gumakan yake kallo ba Ka'abar yake kallo. Gumakan kuma akwai lokacin da za a kwashe su, su din da suka kafa su, su ne in tauhidi ya shige su, za su cire su da kansu. Yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana kallon nan. To sai su dinga cewa yaya kana kallon Ka'aban mu amma baka addinin mu. Mun yi daidai da kai a fuskantar alƙibla amma mun saba da kai a wajen abun bauta. To tunda dai kana bin mu a kallon alƙibla, ya kamata ka bi mu a cikin addinin mu. To sai wannan ya canza bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hijira ya koma Madina, sai aka umarce shi da ya kalli Al-Aqsa. A lokacin kuma Madina akwai Yahudawa, akwai Yahudu Banu Qainuqa'a, akwai Yahudu Banu Qurayza, akwai Yahudu Banu Nadir, akwai kuma Yahudu Khaybar. Wannan dandazo da tawaga da jama'a da taro na Yahudawa suna zauna a Madina ne. Sun zo Madina cin shekaru aru aru suka zauna. To sai ya zama su kuma in za su yi sallah irin tasu suna kallon wato masallacin Al-Aqsa. Da Annabi sallallahu alaihi wasallama yazo shi ma sai yake kallon Al-Aqsa. Sai ya zama Yahuda suka ce, a yaya kake kallon alƙiblan mu alhalin baka yin addini irin namu. Sai ya zama ƙalubalen ya zama guda biyu. A can an kalli Ka'aba, Qurayshawa sun ce ana kallon alƙiblar su. A nan kuma an kalli Al-Aqsa, Yahudu sun ce ana kallon alƙiblar su. To sai Allah subhanahu wataala ashe jarraba muminai yayi, ya ga mu muminai za mu zama irin Yahudu ko za mu zama irin Nasara ko za mu zama irin maguzawan Qurayshawa, cewa za mu ta tambaye tambaye. Sai Allah ta'ala ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kalli Al-Masjid Al-Aqsa har tsawon wata 17 ko wata 16. Daga nan sai Allah ya saukar ta hanyar shi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana so Allah ya juya shi ya koma yana kallon Al-Masjid Al-Haram. Amma ko ba zai yi haka ba sai da umarnin Allah subhanahu wataala. Tunda sai da umarnin Allah za a yi, Annabi sallallahu alaihi wasallama sai zama yana kallon sama yana addu'a yana roƙon Allah ya bashi dama a juya a koma ana kallon Ka'aba, saboda dalili guda uku. Dalili na farko ita ce alƙibla Annabi Ibrahim. Dalili na biyu mutanen da yake kira zuwa ga addini su ne wato Qurayshawa, za su ga an yi muwafaka da su a cikin wani abu nasu wanda hakan zai iya lallashin zuciyarsu su zo su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan abu na uku, Annabi sallallahu alaihi wasallama baya son yayi wani abu irin wanda Yahudawa suke yi. Kama ko ba shi da iko ya canza sai da umarnin Allah. Shine Allah ta'ala yake gaya mana anan, qad nara taqalluba wajhika, lalle tabbas muna ganin jujjuyawar fuskarka, fis sama'i a cikin sama, ma'ana kana daga kai kana kallon sama. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, za mu juyar da kai tabbas lalle za mu juyar da kai zuwa ga alƙibla wacce kake yarda da ita, ma'ana wacce kake so a juyar da kai din. To za mu faranta maka rai mu yi abin da kake so tunda ya dace da shari'a. Allahu akbar. Fawalli, haka Allah ya ce to daga yanzu in za ka yi sallah, fawalli wajhaka, ka juya fuskarka shatar al-masjid. Shatar yana nufin nahaw ko jiha, wato ka kalli jihar da al-masjid al-haram yake, shine Ka'aba. In za ka yi sallah daga yau ka kalli Ka'aba. Wa haythu ma kuntum, duk ma inda kuke a duniya, a gabas ne ko a yamma ko a kudu ko a kusurwa ko kuma a arewa ko a ina mutum yake ko a sama yake, in zai yi sallah fawalli, ka juya. Wa haythu ma kuntum, duk inda kuka samu kanku, fawallu wujuhakum shatarahu, ku juyo da fuskokinku in za ku yi sallah ku kalli Ka'aba ko ku kalli jihar da Ka'aba take. Wa innal ladhina utul kitaba, lalle haqiqa wadanda aka ba wa littafi na Yahudu da Nasara, la ya'lamuna, lalle suna sani annahu alhaqu, cewa wannan juyawa a kalli Ka'aba gaskiya ne, tabbatacce ne, min rabbihim, daga wajen Allah ta'ala mahalicinsu, cewa za a yi haka. A cikin littafin su an faɗa, wa mallahu bighafilin, Allah ta'ala bai zama marafkani ba, amma ya'malun, gabarin abinda suke aikatawa na kangare wa dokar Allah ko boye ta. Wala in ataita allazina utul kitaba, Allah ya ce lalle wallahi da za ka je ma ma'abuta littafi, su ne Yahudu da Nasara, bi kulli ayatin, da irin kowace hujja ka karanta musu ayoyi, ka zuba musu hujjoji, ma tabi'u qiblataka, ba za su taɓa bin alqiblarka ba, ba za su taɓa yin wato muwafaka da kai ba, wa ma anta bitabi'in qiblatahum, Allah ya ce kuma kai ma hakika baka kasance mai biyayya zuwa ga alqiblarsu ba, wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'din, Allah ya ce kuma shashinsu ba su kasance masu bi ba ga alqiblar shashi. Wato alqiblar ta zama kenan kashi-kashi, Yahudu suna da alqiblarsu, Nasara suna da alqiblarsu, maguzawan Makka a lokacin suna da alqiblarsu, to musulmi ma suna da tasu. To sai Allah ya ce su ma Yahudu ba za su bi alqiblar Nasara ba, Nasara ba za su bi alqiblar Yahudu ba, Quraishawa ba za su bi alqiblar Yahudu ko Nasara ba. To Allah ta'ala ya ce wa ma anta bitabi'in qiblatahum, kai ma ba za ka bi tasu ba, za ka bi wacce Allah ya ce ka bi ne. Al'amarin na biyayya ne, al'amarin na me Allah yake so a yi ne. Sai Allah ya ce wa ma ba'duhum, hakanan shashinsu bai kasance ba, bitabi'in qiblata ba'din, mai biyayya ga alqiblar shashi, su ma akwai sabani tsakaninsu ta yadda kowa ba zai bi alqiblar kowa ba. Wala inittaba'ta ahwa'ahum, Allah ya ce lalle hakika da za ka bi soye-soyen zuciyarsu, min ba'di ma ja'aka min al'ilmi, bayan ku hakika ga ilimi ya zo maka na wahayi daga Allah, innaka tabbas lalle kai a yayin nan, idhan lamina zalimina, da ka kasance cikin waɗanda suka zalunci kansu, suka cuci kansu. Sai Allah ta'ala ce allazina atainahumul kitaba, waɗanda muka ba su littafi na at-taura ko injila ko zabura, ya'rifunahu, suna sanin sa, wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko hudin suna sanin wannan doka ta juyawa a kalli Ka'aba akwai ta a littafin su, kama ya'rifuna abna'ahum, kamar yadda suke gane ƴaƴan su, haka nan suke gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ka san danka a cikin taro ko a cikin gayya ko a cikin jama'a, in ka zo za ka gane danka. To haka nan Yahudu, saboda tsananin sanin siffofin annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda aka faɗa a cikin at-taura da injila da zabura, suna gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da yadda suke gane ƴaƴansu. Wa inna fariqan minhum, Allah ya ce lalle wani bangare, wani tawaga daga cikinsu, la yaktumuna alhaqa, suna ɓoye gaskiya, ga gaskiya sai su ɓoye ta, wahum ya'lamuna, alhalin suna sanin ga gaskiyar sai su ɓoye ta. Alhaqu min rabbika, Allah ya ce gaskiya tabbatacciya ce, min rabbika, daga Allah mahaliccinka, shine wannan doka da Allah ya saukar, shine tabbas. Fala takunanna min almumtarina, kada ka kasance daga cikin masu shakka ko kuma masu wato waɗanda ba su gamsu ba. Walikullin wujihatun, Allah ya ce ga kowace al'umma wujihatun, tana da mafuskanta, huwa muwalliha, wannan al'umman tana fuskantan wannan mafuskantar, kowanne akwai mafuskantarsu. Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kowanne al'umma akwai yadda Allah ya tsara musu yadda za su bi tasu shari'a. Fastabiqul khairat, Allah ya ce ku yi gaggawa, ku yi tsere, ku yi gasa cikin ayyukan alkhairi, wanda za su kusanta ku zuwa ga Allah, ba musu ko jayayya ko sabawa Allah ba. Aina ma takunu, duk inda kuka kasance, ko a sama ko a ƙasa, ko a gabas ko a yamma, ko a kudu ko a arewa, ya'ati bikum Allahu jami'an, Allah ta'ala zai zo da ku baki daya, zai tattara ku. Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu min Allahi haditha. Inna Allaha, tabbas Allah subhanahu wa ta'ala, ala kulli shay'in qadir, mai iko ne akan komai. Komai yana karkashin ikon Allah, babu wani abu kwaya daya da ya fita daga cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min haythu kharajta, Allah ta'ala ce ko ta ina ka fita, kai tafiya ne ko ka je wani guri, a jirgin ruwa kake ko a jirgin kasa ko a mota ko a jirgin sama ko a polo, ko ma ina ka shiga a duniya ko karkashin ruwa ne, in za kai sallah, fawalli wajhaka shatar al-masjid al-haram, ka juya fuskarka ta kalli jihar da masallaci mai alfarma yake, shine Ka'aba. Wa innahu, lalle wannan doka, wannan umarni, lal haqqu, shine tabbashin gaskiya, min rabbika, daga wajen Allah mahaliccinka. Wa ma Allahu bighafilin, Allah ta'ala bai kasance marafkani ba, amma ta'malun, gabarin abinda kuke aikatawa. Ilimin Allah ta'ala ya hada abubuwa guda takwas: ya alamu ma kana, wa ya alamu ma yakunu, wa ya alamu ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Allah ya san abin da ya kasance duka, ya san abin da yake kasancewa, ya san ma abin da bai kasance ba. Sannan ya alamu zawahiral umuri, duk wani abu na fili Allah ya san shi. Na biyar, wa ya alamu bawatinal umuri, duk wani boyayyen abu Allah ya san shi. Sannan wa ya alamul mustahila wal ja'iza wal wajiba wal mumkin wa ghairu mumkin, duk suna karkashin ilimin Allah. Sannan ilimin Allah ya hada duk abinda wato yake karkashin waɗannan, Allah ta'ala ilimin sa ya hade al mumkina wal mustahila wal ja'iza wal zahira wal batina, wama kana wama lam yakun wama yakunu wama lam yakun law kana kaifa yakun. Ahada bi kulli shay'in ilma, wa ahsa kulli shay'in adada. To shine ilimin Allah, shi yasa ba wani dabara da zakai ka buya daga cikin dokar Allah. Sai Allah ya ce wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haythu, sai Allah ya sake nanatawa, ko a halin tafiya kake ko a halin zaman gida kake. Wa min haythu kharajta, duk ta inda ka fita, kana tafiya a kasuwanci ne ko a sana'a ko a jihadi ko a tafiya, zakai sallah, fawalli wajhaka shatar al-masjid al-haram, ka juya fuskarka zuwa ga inda masallaci mai alfarma yake. Anan ana nufin Ka'aba. Ka'aba ita ce ake so a kalla, ga wanda yake kusa da ita sai ya kalle ta. Shi sa kaga in ka je gindin Ka'aba sai kaga an yi kawanya, an zagaye Ka'abar, saboda ita ake so kowa ya kalla. Ka'aban nan ita ce alƙibla din. Kuma wannan alƙibla yana cikin abubuwa guda shida da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara su zama mahadin kan musulmi. Duk musulmi, shi sa ake kiran mu ahlul qiblati. Muna da alƙibla ɗaya. Babu wani masallaci na wata ƙungiya ko na wata ɗariƙa da ya kalli yamma, ko ya kalli kudu, ko ya kalli arewa. Duk masallatanmu da duk sabanin da muke da shi, masallatanmu suna kallon bangare guda ɗaya ne, shine duk suna kallon alƙibla. To wannan shine matakin farko na cewa akwai wani abu guda ɗaya da koda malamai suna sabani, ba sa yin sabani a kansa, shine alƙibla. Sannan na biyu, Allahnmu ɗaya ne. Duk wanda ya ce Allah biyu ne, to ya fita daga cikin ashabul qibla. Allah ɗaya ne, wahdahu la sharika lahu, ba a sabani akan wannan. Sannan na uku, manzanmu ɗaya ne, ba mu da manzanni da yawa, annabi ɗaya aka aiko mana sallallahu alaihi wasallama, shine cikamakin annabawa, shugaban manzanni alaihi salatu wassalam. Na hudu, qur'aninmu ɗaya ne, wannan mai suratul fatiha zuwa suratul nasi, mai aya 636, mai sura 114, shine qur'aninmu guda ɗaya. In kaga bambanci, sai dai na kira'a tsakanin hafsu da warshi da qalun da sauran kira'o'i, amma shikenan kwaya ɗaya. Sannan kuma lokutan sallanmu guda ɗaya ne, azhar, la'asar, magriba, isha, asuba, wannan hudu, wannan uku, wannan biyu wannan hudu babu wani daga cikin musulmi da yace shi azhar din sa hudu uku ce ko la'asar din sa biyar ce ko yace magaribar sa takwas ce ko yace ishar sa daya ce duk da sabanin mu har yanzu ba ai sabani akan adadin rakawoyi ba yana cin abin da Allah ya kiyaye ba wani musulmi da yazo da kikirji yace shi ya shi rakawoyin sa ba irin namu bane ko kuma sunayen sallar ba irin namu bane to wannan yana daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya kiyaye sannan watan ramadana a dai cikin sa ake yin azumi ba wani da yace to shi yanzu ya ma daina yin azumi a ramadana a shawwal ko a zulqa'ada ko a zulhajj zai dinga azumi saboda shi kungiyar sa abinda ta hango kenan duk mun hadu akan wannan sannan aikin haji ba wani musulmi da yace bai yadda aje maka ai haji ba ko kuma yace ba a watan ba ko ba a ranar ba duk da sabanin mu zaka ga mun hadu gabaki daya a cikin wata daya a lokaci daya mun tafi maka muna sanye da tufafi iri daya muna kewaye ka'aba daya muna bautawa Allah daya muna cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak wannan shine musulmi gaba daya shi yasa Allah ta'ala yace duk inda kake a duniya in za kai sallah to ka juya ka kalli masallaci mai alfarma inda ka'aba take wa haythu ma kuntum haka nan ya ku al'umman musulmin duniya baki daya duk inda kuka kasance fawallu wujuhakum ku juya fuskokin ku shatarahu ku kalli ka'aba li alla yakuna linnasi alaikum hujjatun domin kada mutane su kafa muku hujja cewa yaya muka ga wasu daga cikin ku suna kallon nan wasu kuma suna kallon nan saboda hakan aka ga duk mun kalli guri daya to an san al'umma daya ce addini daya ne manzo daya ne littafi daya ne Allah daya ne addinin musulunci daya ne saboda haka kada aka fa mana hujja cewa muna karkacewa ko muna baudewa ko muna waskewa ko muna canza wato ita kanta illal ladhina zalamu minhum sai waɗanda suka yi zalunci daga cikin su kamar su yahudi din nan za su ci gaba da sukan ku cewa sai kun dawo kun kalli alqiblar su fala takhshawhum Allah ya ce kar ku ji tsoron su wakhshawni ku ji tsoro na ni kadai wali utimma ni'mati alaikum Allah ya ce kuma na juya kuku kalli ka'aba ne domin na cika ni'imata a gare ku wala allakum tahtaduna dan kuma ku zama shiryayyu Allah yana so a zama shiryayyu ga ni'ima ga shiriya Allah subhanahu wataala ya saka a cikin wannan al'umma wannan shine abinda wannan ayoyi suka kunsa waɗanda muka karanta tun daga sai qulu sufaha'u zuwa wala allakum tahtaduna abinda waɗannan ayoyi suka kunsa daga ciki akwai fa'idoji kamar haka na farko lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa yadda Allah ta'ala ya gaya musu cewa za su samu waɗanda za su yi fito na fito da su dangane ga canza alqibla da za a yi amma sai Allah ya kira masu yin haka wawaye ashe ba wanda zai fada da addinin Allah sai wawa har duniya ta tashi duk wanda yake fito na fito da Allah ya ce ko yake fito da annabi ya ce ko yake fito na fito da musulunci zaka same shi akwai dan tabin hankali akwai dan bugun iblis a tare da shi sannan na biyu Allah ta'ala ce sai ya kulu wannan mu'jiza ce ta Qur'ani Allah ya faɗa abu cewa zai faru sai kuma ya faru yadda Allah ya faɗa wannan yana ƙara tabbatar mana da mu'jizar Qur'ani daga Allah yake sannan abu na uku Allah yana jarabtar bayinsa yi da nayi nayi bari na bari Allah ya jarace mu a cikin abu biyar din nan shine yi da Allah ya ce ayi ba kowa ne yake tashi yayi ba sai wanda Allah ya masa muwafaka Allah ka sa mu cikin waɗanda in an ce ayi za su tashi su yi na biyu jaraba da Allah ya mana shine ku bari ku bar kaza ku bar kaza ku bar kaza ku bar kaza ba fa kowa ne aka ce a bari ya bari ba ya san Allah ne yace a bari amma ya ki bari to Allah ka sa mu cikin waɗanda in ka ce a bari suna cikin masu bari jarabawa ta uku godiya bayan an baka ba kowa ne ake bashi ba ya gode wani Allah ya bashi kuɗi ya ki godiya wani Allah ya bashi ilimi ya ki godiya wani Allah ya bashi mulki ya ki godiya, wani Allah ya bashi fasaha ya ki godiya, wani ƙarfi, wani kyau, wani lafiya, wani daraja ya ki godewa Allah. Ya ake godewa Allah idan ya maka ni'ima shine ka sarrafa abun cikin abin da Allah yake so. Kun ga ashe ba kowa ne yake godiya ba. Wala tajidu aktharahum shakirina, mafi yawa ba a cewa an gode, ko da baki, ko da zuciya, ko a aikace, ba a wa Allah godiya. Wa qalilun min ibadiyya shakur, kadan ne a cikin bayina inji Allah masu cewa sun gode. La'allakum tashkuruna wala tajidu aktharahum shakirina, mafi yawan su ba za su ce sun gode ba. Sannan abu jarabawa ta hudu shine hakuri. Allah ya jarabce mu wani da rashi, wani da ciwo, wani da talauci, mun kasa hakuri. Duk wannan kashe-kashe, kidnapin, sata, duka rashin hakuri ne. Gaggawa ce sai kai kuɗi, gaggawa ce sai ka ji daɗi, gaggawa ce sai ka kwaci na wani, sai ka danna na wani, sai ka murda na wani, sai ka sace na wani, duk rashin hakuri ne. Saboda haka ba kowa ne aka jarabce shi ba yake yin hakuri. Inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, masu hakuri kuwa ladan su ba shi da iyaka. Sannan abu na biyar, Allah ya jarabce mu da laifuffuka. Dukkanin mu masu kuskure ne, mafi alherin masu kuskure sune masu cewa sun tuba. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. To wannan shine wato jaraba da Allah ya mana, da yace wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'alama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi. Allah ta'ala yace mu sanya wannan al-qibla da ka kasance akan ta ba face sai mu sani. Wani irin sani? Ai da ma Allah ya san komai. Sanin da za a bayyanar da jarabawa a cikinsa, wani ya ci, wani ya fadi. To kuma sai gashi wasu sun ci jarabawar, wasu sun fadi. Shi sa ya ce man yattabi'ur rasula, wa zai ba annabi? Duk abinda annabi ya ce ayi ya bi shi. Min man yanqalibu ala aqibaihi, wa zai juya ya rida ya ce shi abin ya ishe shi haka. Abu na hudu, Allah ya zaba mana alqibla a matakin farko mu kalli almasjidil aqsa, domin mu san wannan masallaci yana da daraja. Wannan masallaci na Allah ne. Waɗannan masallatai guda uku ko biliyan ka kashe ka je ka shiga cikin su kai sallah ka dawo baka yi asara ba. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tashuddu rihala, kada ku kuskura ku daura sirdi, ku dauki kuɗi ku yi visa ku tafi wani guri don ku kashe makudan kuɗi in ba gurare uku nan zaka ba. Wanda duk ya je maka bai asara ko nawa ya kashe ba. Wanda ya je Madina ko nawa ya kashe ya je Madina bai asara ba. Wanda ya je Almasjidil Aqsa ko nawa ya kashe ya je gurin bai asara ba. Su ne gurare da suka fi ko ina daraja a fadin duniya. Su ne aka yadda in zaka yawon shakatawa ko kuma zaka ibada ko zaka kashe kwarkwatan idanka ka tafi nan gurin guda uku, ko ka ziyarci waɗannan guraren guda uku, kai biza ko nawa ake yi ka je Makka baka yi asara ba, ka je Madina baka yi asara ba, ka je Al-Aqsa. Waɗannan gurare guda uku Annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama a kashe kuɗi ko nawa ne a je a yi ziyara ba a yi asara abinda aka yi ba. Za ka wannan yana cikin abinda Allah ya zaba mana. Abu na biyar, at-takhassusu al-ikhtisasu wat-tamayyuz. Dole ne musulmi su zama suna da abu biyu. Abu na farko shine ya zama muna da wani abu da ya kebance mu musulmi, sannan ko muna da bambanci da waɗanda ba musulmi ba. Wannan haka rayuwa take. Ba zai yiwu a ce addinin musulunci ya saje, ya shige, ya narke a cikin wani abu ba. Dole ya zama musulmi musulmi ne, suna da siffofinsu, suna da kamanninsu, suna da halayensu, suna da ɗabi'o'insu, suna kuma da abin da ya bambanta su da waɗanda ba musulmi ba. Dole ne ya zama muna da waɗannan abubuwa, yana cin abubuwa waɗannan. Sannan ci gaba na gaskiya shine mutum ya bi Allah da manzansa. Bin Allah da manzo shine ci gaba na gaskiya. Wanda bai bi Allah da manzansa ba, ko me ya samu a duniya aikin banza ne, ko ne irin ilimi ya kuma na wofi ne, tunda ba zai tseratar da shi ba. Sannan bin Allah yi nayi bari na bari shi yake ƙara mutum daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Dama abinda Allah ya aiko annabi da shi ai guda hudu ne: aqida, shari'a, akhlaq da mu'amala. kuma malamai sun keɓantu a kowane shashi na hudun nan domin su fitar da mu daga cikin halaka. Abinda ake so, aikin malami ɗaya ne, malami ya haɗa ka da manzon Allah, shikenan. Duk malamin da kaga ba zai haɗa ka da manzon Allah ba, ka fusge ka gudu. Aikin malamai su kai mu wajen annabi, aikin malamai su haɗa mu da annabi. In sun haɗa mu da annabi sun gama aikinsu. Shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama wanda duk ya bi shi to ya tsira, to sai aka samu malamai da ake kiransu malaman aqida. Su aikinsu sun ɗau fanni ɗaya daga cikin fannonin nan hudu, suna wa mutane bayanin yadda za su tsira a aqidarsu ta dace da aqida irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kashi na biyu, ibada. Shine malamai zaka ji suna bayani akan tsarki, alwala, sallah, azumi, aure, duk dai abin da ya shafi ibada guda biyar din nan, da imani, da sallah, da zakka, da haji, da azumi, suna bayyana mana wannan domin mu kai ga Allah subhanahu wataala lafiya. Kashi na uku sune malaman mu'amala. Su suke bayani akan yadda za a yi kasuwanci, da yadda za a yi aure, da yadda za a yi bashi, da siye da siyarwa, da sauran mu'amala ta yau da gobe, da jingina, da sauran mu'amala duka. Waɗannan su kuma su suke bayani akan yadda za mu yi mu'amala yadda manzon Allah ya koyar. Kashi na huɗu sune malaman akhlaq, masu koya mana mu yi gaskiya, mu yi amana, mu cika alƙawari, mu zama mutanen kirki, mu zama masu haƙuri, masu juriya, masu mutunci, masu tausayi, masu haɗin kai, masu son juna, masu girmama iyaye, masu sada zumunta, masu kula da haƙƙin maƙota, masu tausayi, masu rahama. Duk siffofi masu kyau suna ƙoƙari su ɗora mu a kai domin mu samu tsira. Waɗannan ɓangarori guda huɗu, da aƙida, da ibada, da mu'amala, da akhlaq, in ka dunƙule su, su ne saƙonnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da su. Da haka malamai suna ƙoƙarin su bayyana mana domin mu samu tsira a cikin waɗannan ɓangarori. Ita alƙibla, akwai abubuwa da ake so in za a yi su a fuskanci alƙibla. Menene mafi girma daga ciki? Shine sallah. Dole in za ka yi sallah ka kalli gabas. Yanzu Allah ya taimake mu sarkin musulmi, Allah ya ƙara masa lafiya da imani, ya kafa wani kwamiti da duk inda za a gina masallaci suke zuwa su sa wannan campus ɗin, me ake kiransa, su kafa domin a samu ittijahi na gaskiya zuwa ga alƙibla. Saboda mafi yawa za ka ga yin masallatai suna karkacewa, duk inda za a yi masallaci sai an sa wannan wato campus wanda za a juya shi, shi zai nuna saitin inda alƙibla take. Ba da ka ba kawai mutum ya ce sara nan, nan na ga ana kallo. Dole yanzu a dinga yin abin da ilimi, dinda za a yi masallaci a nemi ƙwararru su nuna ittijahi sosai na alƙibla. Sannan na biyu, dangane ga alƙibla, shine me ake so bayan sallah a fuskanci alƙibla wajen yinsa. Shine in mutum ya mutu, idan mutum ya mutu, in za a sa shi a kabari, akan so ya kalli gabas, fuskarsa tana kallon gabas, kansa yana kudu, kafarsa tana arewa, bayansa yana kallon yamma. Haka ake binne kowane musulmi a cikin kabari. Kaga shi ma ana fuskantan, in za a yanka haka, za a yanka dabba, ita ma ana so a kalli gabas, in za a yanka dabba a yi bismillah. Haka in za ka yi addu'a, an so mustahabi ne ka juya ka kalli gabas, ko za ka yi karatu, ko za ka bada idu, waɗannan ana so mutum ya kalli gabas. Wato ba wajibi ba ne, amma mustahabi ne mutum ya kalli gabas. Wasu na cewa da kallon gabas a wajen addu'a da kallon sama wanne ya fi? Tuna gashi Annabi an ce qadina ra taqalluba wajhika fis sama. Kenan wannan ya nuna mana wata aqida cewa Allah subhanahu wataala yana sama, komai a ƙasan Allah yake. Wa huwal aliyu, Allah shine madaukaki. Duk wata siffa ta daukaka, siffar zatin sa madaukaki ne, a siffofin sa madaukaki ne, a ayyukan sa madaukaki ne. Babu alama kaskanci tare da Allah subhanahu wataala, duk halittarsa suna karkashin sa. Shi yasa annabi yake kallon sama, kuma zai addu'a sai kaga an kalli sama. To wannan yana cikin abinda muke koya dangane ga abinda ya shafi wannan ayoyi. Da haka kenan, ayoyin nan gaba ɗaya abinda suke koyar da mu a takaice shine wajabcin kallon alƙibla a lokacin da za a yi sallah. Sannan musulmi ko ina yake, in zai sallah ya juya ya kalli alƙibla. Ko da mutum ya yi mantuwa sai wani ya faɗakar da shi, ko ya rikice wani ya zo ya nuna masa, to ko yana tsakar sallah ne ya juya ya kalli wato alƙibla. Kenan yana cikin shuruɗus sihhatis sala mutum ya kalli alƙibla idan zai yi sallah. Sannan kuma Allah ya gaya mana alƙibla huɗu ce, Yahudi suna da alƙiblar su ba ruwan mu da ita. Nasara suna da alƙiblar su ba ruwan mu da ita. Maguzawa suna da alƙiblar su ba ruwan mu da ita. Mu musulmi muna da tamu alƙibla, shine in zamu sallah mu kalli Ka'aba. Malami Muktasar yace, ko da za a ce an rushe Ka'aba, babu ita kwata-kwata. In za ka yi sallah dole ka kalli inda take. Yace kama nuqilat au hudimat au uzilat, idan aka gusar da Ka'aba, don wani zamani zai zo da za a rushe Ka'aba gaba daya. To shine ya faɗi wannan, Allah ya tsare mana Ka'aba, kuma Allah ya kawo mana cinkoso a cikin masallacin Makka kamar yadda ake yi da. Allah ya kauda corona, ya kauda masifun da suka hana mu zuwa Makka. Duk wannan bala'i Allah ya dauke mu, ya dauke mana shi. Kowa ya shiga darasi, kowa ya koyi wa'azi daga abin da ya faru. Muna fata Allah ya dawo mana da rayuwa yadda take mai kyau. Allah kuma ya gafarta mana zunuban mu. Abinda muka karanta daidai, Allah ya ba mu lada. Inda muka yi tuntuban harshe, Allah ya yafe mana. Malam yace, malam tambaya ta ita ce, shin yaya karatun sallah ya mace ya kamata ya zama a inda ake bayyanawa? Annabi sallallahu alaihi wasallama shi yazo da sallah, kuma yace sallu kama ra'aitumuni usalli. In za ku yi sallah, ku yi sallah yadda nake yi. Wannan ya shafi maza da mata. Kowa da kowa zai salla ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. A mas'alar sauti ne kawai aka samu wani hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ana cikin sallah, Sayyidina Abubakar yana jagorantar sallah, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga wani guri da ya tafi zai sulhu. Da Annabi ya dawo alaihi salatu wassalam, sai sahabbai suke so su sanar da Abubakar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa ya dawo. Ta wace hanya? Sai suka dinga tafi raf raf raf. Abubakar da ya ji tafi yayi yawa, sai ya waiwayo, sai ya ga ashe manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya dawo. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa ishara ya ci gaba da sallah. Shi kuma ya daga hannu ya godiya, ya dawo baya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shige gaba, ya karasa musu wannan sallar. Bayan an yi sallama, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya waiwayo, ya ce wa sahabbai, yaya naga idan abu ya faru a sallah kuna yin tafi? Innamat tasfiqu lin-nisa wat tasbihu lir-rijal. Sai ya ce mata su suke yin tafi, su kuma maza sai su ce subhanallah. Idan abu ya rikice a masallaci ana so a sanar da liman, ku maza sai ku ce subhanallah, ku kuma mata sai ku yi tafi. In kuka yi tafi, to liman ya san wani abu yana faruwa. Anan maza an ce su bayyana murya, mata kuma su boye murya. To sai malamai suka ɗauki wannan hadisi a matsayin ƙa'ida cewa idan mace za ta yi karatun Alƙur'ani, gurin duk maza ne, to ta yi ƙasa-ƙasa da muryarta. In mata ne ta sharara, amma a cikin maza ne, mazan ba muharramanta ba, ta yi ƙasa-ƙasa da muryarta. Saboda shi ma kansa karatun ana so a yi shi da daɗi, a yi tajawidi, a yi gunna, a yi ƙalƙala, kubura da sugura da akbaru da makarijul huruf da sauransu da sifatul huruf, da ana so a kiyaye. To wani in ya ji daɗin muryar matan nan, sai fado maka gida da gudu. Shi sa aka ce to su kiyaye su ƙasa-ƙasa da muryarsu. Ka ji hikimar da wannan hadisi ya kawo, ake yin ƙasa-ƙasa da murya in mata za su yi karatu. Amma ba wata doka ce ta zo ƙarara cewa mace ba za ta share karatun Ƙur'aninta yadda namiji yake yi ba. Daga wannan hadisi ne aka samu istinbadi. Malamai suka ce mata su dinga yin karatu ƙasa-ƙasa idan akwai maza waɗanda ma mahramansu ba a gurin. Idan ko ƴaƴanta ne da mijinta, ko ƴan uwanta ne mata, wannan ya halatta ta yi ta karatunta ta cike gurin ma da murya, ba matsala. Malam mai tambaya tana cewa tunda ta sa roban family planning, sai jini ya rinka diga mata kaɗan-kaɗan, kuma tana ga kamar ba na al'ada ba ne. To malam, ko zan iya yin azumi da sallah? Wa ya ce ki sa wani abu na family planning? In za ki sa, kamata ya yi ki samu yardan mijinki. Domin maza a wajen haihuwa, su da matansu sun kasu kashi huɗu. Akwai namijin da baya son haihuwa, matarsa ma ba ta son haihuwa. Ciki baka waje baka lafiya, ciki lafiya waje lafiya. Ba ka son haihuwa, ba ta son haihuwa, sai ku yi ta zamanku ku ci duniyarku ba ɗa ba jika. kaga ba rigima ba za ta zo ta ce maka ina son haihuwa ka ki ko kana so ta ki ba duk ba kwa so shikenan ba a tilasta ku sai kun haihu ba tunda ba kwa so na biyu dukkan su suna son haihuwa shi yana son ta yaya ita ma tana so sai ai ta haihuwa ko ma dubu za a haifa in dai za a iya ba su ilimi da tarbiya a kula da su ba matsala mu matsalar mu ba ta yawan jama'a bace ta yawan kula da yawan ne ai cana tafi mu yawa amma kuma tattalin arzikin su karuwa yake India sun fi mu yawa amma duk da haka za mu asibiti can muke zuwa Amurka ta fi mu yawa Japan ta fi mu yawa Brazil ta fi kasashe 10 ne suka fi Najeriya yawa a duniya amma ba mai kukan talauci mu ma din ba talauci bane rashin sarrafa abin ne yadda ya kamata amma ba mu da talauci a Najeriya ko mutum miliyan 500 muka zama Najeriya da tattalin arzikinta da fadin kasar ta zai iya dauke mu matsalar shine rashin ilimi da rashin tarbiya da rashin kuma kula da al'umma wannan shine matsalar mu da haka idan kana son ka haihu da yawa matarka tana so to sai ku ta haihuwa sannan akwai mijin da yake so ai planning matarsa ba ta so shi yana son ya a tsaya a biyu ko a tsaya a uku amma matarsa tana son sai ta kai 10 to a ran shi da yake samu problem ko kuma ita matar ce take son a tsaya haka a tsaya a biyu mijinta kuma yana so a tafi 10 ko 15 to anan sai a samu matsala amma Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin sa Adabu Zifaf yake cewa idan mace tana son ta yi azulu ita da mijinta sun amince za su yi to ba matsala sai su tsaya a biyu ko uku in kuma suna son su tayiwa sai su ta tafiya amma in yana so ba ta so ko tana so baya so to akwai matsala to in mace za ta yi planning kamata ya taje asibiti to kunna a gaya mata irin tsirarin planning din da ya tace da jikinta wanda ba zai kawo mata barkewar jini ba idan ko jini ya barke to sai ta koma asibitin dan ta samu ƙarin bayani wannan jinin da ya barke yake zuba al'adar ta ne ya karu domin al'ada tana da hali shida tana iya daukewa gaba ɗaya ba ta daina zuwa tana iya canza lokaci ana yi a farkon wata a koma tsakiya ko a koma ƙarshe tana kuma iya ƙara kwanaki ana kwana 4 ta koma 2 ko ta ƙara kwanaki ana kwana 4 ta koma 6 ko kuma yawan jinin ya ragu ko kuma yawan zubar jinin ya karu duk waɗannan abubuwan suna iya faruwa ga mace ko kuma watan gaba ɗaya ma ta jini ya ta zuba to a irin wannan hali dole sai an hada da asibiti idan mace ba za ta iya tantance abu uku ba ba za ta iya tantance al'adar ta kafin wannan ciwon ba ba za ta iya tantance kalar jinin ba ko ba za ta iya yin alaka da wasu mata waɗanda suke shekarun su ko tsarakun su ɗaya ba ta tambaye su wai ku kwana nawa kuke sai ta ji duk tsarakunta sun ce kwana 6 suke to ko da jini ya wuce waɗannan kwanakin sai ta tsaye da shi a 6 in ya wuce sai ta yi sallah ta yi wanka ta ci gaba da sallah to akwai bukatar yanzu ki koma asibiti domin ki nemi ƙarin bayani akan jinin nan da yake diga wani iri ne na al'ada ne wanda ba za ki azumi ba za ki sallah ba ko ku ba na al'ada bane mallan ina fama da ciwon sikila kuma shekaru 18 ne in nayi ko ƙari menene mallan ina fama da ciwon sikila kuma shekaru na 18 ne in nayi kokari in yi azumi guda 2 a jere dole sai na huta saboda ciwon da ciki na yake yi to mallan yaya zan yi haka zakai kai ka huta inda ka samu lafiya kai in ka ji matsala ka sauke la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kai iya wanda ka ji kana da karfi ko likita ya baka shawara ko ka gwada kaga in kai 2 na 3 ba zai yi ba ko in kai 4 na 5 ba zai yi ba ko in kai 1 yau ka huta kaga zakai azumi 15 ka sha 15 15 din ma sai ka rama su bayan Ramadana ko a rarrabe ko a jere yadda duka ji lafiyar ka za ta tafi ba tare da ka cutu ba abu uku dole a kiyaye su ko karuwar ciwo ko faruwar ciwo ko jinkirin warkewar ciwo duka ɗaya daga cikin ukun nan zai sa a sauke azumi domin Allah ya ba mara lafiya uzuri mallan shin me yasa ne na kanga wasu limamanmu suna dan karkacewa bangaren hagun in za su yi sallah ni ma na taɓa tambaya wani malami naga yana wani haka yana wani ya karkada nan ya wani kada nan nace akara makalla ya naga kai ana cewa fa walli wajhaka shatar almasjid alharam kuma ni naga sai kai haka sai kai haka sai to wani littafi ne yazo wai yake cewa idan liman yayi gaba ya bari cewa da littafin na iskari ba shi da isnadi wannan littafin yadda annabi ya sallah haka zaka kana wani karkadawa ka karkada ka je ina Malam me hukuncin auren da mijin ta baya shiga ɗakinta? Mijinta baya shiga ɗakinta. Akwai matsala. Ko daga gare ta ko daga gare shi. Imma ɗakin ba a samar da yanayin da za a shiga ba. To yana tsami ko yana samami ko yana wari ko masifaffiyar mata ce a ciki. Kaga dole ka fito waje. Ko akwai kunci, ko akwai takura, ko akwai zafi, ko akwai kaza, dalilai da yawa za su sa miji yana kallon ɗaki ya ki shiga. Ke ya kamata ki sama masa jawi da yanayin da zai ji daɗi ya shigo ɗaki. Ai mace yadda za ta kama namiji tana da shi da yawa. In kika gano kuma san ki ne baya yi, to kin ga ba zai shigo ɗakin ki ba. Ko san halin ki ne baya yi, kin ga kina donin wani hali ba zai shigo ba. Ko ɗakin ne bai masa ba, ko mai ɗakin ce ba ta yi masa ba. Dole akwai ɗaya biyu. Ko kuma yayi fushi ne an bata masa rai in da yana shigowa daga baya daina. Sai a duba daga wani lokaci ne, daga lokacin corona ne daina shigowa ko kafin corona ne. Domin corona nan ta kawo canje-canje da yawa, ta kashe aure da yawa, ta kuma gyara aure da yawa. Saboda haka ya kamata a duba a ga daga wani lokaci, sannan shekarar ku nawa, daga wani lokaci ya fara. Duk za a iya duba a gani in wanda za a lallasa ne. Sai ki turo mana shi mu hada shi da Allah mai masa magiya dan Allah ya dinga shiga daki. In kuma akwai matsala ke ko mu ce ki gyara dakin ko ita mai dakin ta gyara halinta wanda zai sa mijinta ya shigo wannan dakin. Aje an kawo Qur'anai guda biyu a karanta saboda Allah. Allah ya gafarta wa iyaye, wasu sun ce ai musu addu'a Allah ya gafarta wa iyayensu sun rasu. Wasu sun ce suna da bukatu iri-iri ai musu addu'a Allah ya biya musu bukatun. Akwai 500 wani yace a saka asusun marayu. Allah ya ji kan iyayensa iyayenta ya bata miji na gari kuma Allah ya bata lafiya da makarai. Me makarai? Daga makarai suwaye makarai? Aljanu. To Allah ya fatattake su. Akwai marasa lafiya da suke bukatan Allah ya basu lafiya, muna roƙon Allah ya basu lafiya. Akwai wani bawan Allah wani na baran addu'a Allah ya shirya masa da yaransa su yi karatun addini. To Allah ya sa ƴaƴanmu duk su zama shiryayyu. Kangararrun Allah ya shirya mana su, shiryayyun kuma Allah ya tsare mana shiryarsu. Akwai masu neman aure maza da mata. To mazan da suke neman aure Allah ya hada su da mata na kwarai. Matan da suke neman aure Allah ya hada su da maza na kwarai. Wanda kuma suke da auren Allah ya kiyaye musu shi. Sannan akwai masu bukatan Allah ya hore musu jari. Matsalarsa ta jari ce, to Allah ya hore maka jari. Duk mai bukata ta alheri Allah ya biya masa. Duk mai wata damuwa Allah iyaye masa. Allah Najeriya muna roƙonka yaye mana masifar da muke ciki da tashin hankali da fitintunu da kashe-kashe da sace-sace da masifofi iri-iri Allah ka yaye mana. Da talauci da damuwa Allah ka yaye mana. Allah halin da muke ciki duka Allah muna roƙonka ka yaye mana. Alhaji Imrana A.A. Haruna ya sanya wa masallacin nan sola guda 7. To muna roƙon Allah ya saka mana da alheri. Allah kai mizani sa a cikin mizani. Kuma Allah ya ji kan Alhaji A.A. Haruna. Allah ya sa yana aljannar Firdausi da duk waɗanda suke ba da gudunmuwa wajen haɓaka addinin musulunci. Allah ta'ala ya kai musu cikin mizanin hasanarsu. Allah muna roƙonsa afuwarsa da rahamarsa da jin kansa. Allah ya lilibe mu da su. Allahumma nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika lakal mannan ya badi'as samawati wal ard ya zal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.